بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أسر البشرية محمد بن عبد الله المهاجرين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A ci gaba da karatu da muke a cikin littafin alamun sunnatul mansura bi i'tiqadi qa'idatin najiyatil mansura na Sheikh Al-Hafiz Ibn Ahmad Al-Hakimi rahimahullahu ta'ala. Yau muna asubahi na 10 ga watan Ramadan 1447 a littafin Hijira, wanda kuma ya zo daidai da 27 ga watan Februari shekara ta 2026 miladiya. Za mu tashi ne a bisa tambaya ta 20 daidai. Tambaya ta 19 ita ce tambayar da ta zo ci a kan sharuɗan la ilaha illallah, kafin ka amfanar da mai faɗarta. Tambaya ta 20 kuma malam zai fara yi mana bayani ne dangane da ainihin wato dalilan waɗannan sharuɗa. Gabanin nan zan ɗan yi tsokaci kaɗan a kan abin da ya shafi suna, musamman ga wani bawan Allah da yau yake sunan ɗansa da ya haifa ya sa masa suna Muhammad Awwal. Muna yi mashi addu'a Allah ta'ala ya masa albarka, ya bayyana rayuwarsa, ya sanya mai amfani a cikin al'ummar musulmi. Shi sha'anin suna a addinin musulunci al'amari ne wanda yake da waɗansu a dokoki irin nasa wanda ya bambanta da tsarin irin na jahiliya, saboda suna yana da tasiri ga mai shi. To shi yasa suna yake da muhimmanci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har ya zama ma idan ya ji suna wanda bai dace ba yakan canza shi, ya canza sunan yaro, ya canza sunan har babba. Mai sunan ka iya ce kaza, sai ce a'a sai dai kaza, sai ya canza. Saboda da a jahiliya kowane irin suna ma saka ake, da suna mai kyakkyawar ma'ana har suna mai mummunar ma'ana. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa dukkan wanda aka haifa to yana rataye da abin yankansa, wanda ake yanka masa ranar 7 da haihuwarsa. Sannan ranar 7 da haihuwar kuma a yi masa aski, sannan a sa masa suna. Abu uku kenan: 7 da haihuwa, abin yanka, aski, saka suna. Sai dai an samu wata rana Annabi alaihi salatu wassalam an masa haihuwa da daddare, da ya sallar asuba sai ya sanar da sahabbansa a masallaci yana cewa jiya da daddare an haifa mini yaro namiji, na masa sunan babana Ibrahim, shine ɗansa na ƙarshe Ibrahim, wadda ya rasu tun yana yaro ɗan ƙarami, bai ma girma ba. Wa in kana dama ƴaƴansa maza guda uku ba wanda ya balaga, dukkan su suna yara ƙanana. Allah ya tabbata rayuwarsu. Sannan haka Annabi alaihi salatu wassalam an rawaito cewa yakan tauna dabino da bakinsa mai albarka ya dan tsa wani abu na zakin wannan dabino a bakin jariri da aka haifa sabuwar haihuwa wanda ake cewa da hannu. Wannan ya tabbata sai dai malamai suna da waɗansu mahanga dangane da wannan al'amari, yayin da wasu suke ganin cewa wannan ya kibanci manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam, inda al'amari ne da ya haɗa har da yawun baki, babu kuma yadda yake yawunsa kamar na ma'aiki alaihi salatu wassalam. Suna ganin inda a ce iya dabinon ake bukata a ya iya matsa shi a bakin yaro, tunda su galibi suna ta'amuli da sanyan dabinon a iya matsa shi a ɗan ɗaga ruwansa a bakin yaro, amma sai aka ga manzon Allah ya sa a baki ya tauna, sannan sai ya tsa masa daga yawunsa. Wasu sai suke ganin cewa tunda abin ya haɗa har da yawunsa, mai yiwuwa akwai albarka ta yawo ne a cikin al'amarin ba iya dabino ba, kuma babu wanda za a ce yawo yana da albarka ya ɗaga wani in ba ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam. Sannan masu wani ra'ayin har suka yi ƙarin bayani ta fuskar lafiya, suna ganin ma idan aka buɗe wannan ƙofar to ta fuskar lafiya ma a iya a cutar da yaro, domin ba a san mai tsa masa shi kuma wane irin sinadari na cuta ne a cikin bakinsa ko yawunsa ba. Yayin da wasu kuma suke ganin cewa a tunda dai Annabi alaihi salatu wassalam ya aikata, kuma babu dalilin da ya zo akan cewa ya keɓance shi ne, to ba a da'awar khususiyya a ce bai Annabi alaihi salatu wassalam da wani aiki sai idan da dalili, idan babu dalili da ya keɓe shi to ka'ida a musulunci shine idan yayi za mu yi, idan ya ce za mu yi, wannan ce ka'ida a musulunci. Shi yasa wasu ke ganin cewa har yanzu akwai wannan wato akwai wannan hukunci na tahaniti, amma abubuwan da suka zo dangane da abin da ya shafi jiran sallah da iqama a kunnen dama ko kunnen hagu sun shahara a littattafan fiqhu da wasu littattafan hadisai, saboda asalinsu hadisai ne, amma sai dai galibin malaman hadisi sun ta sa kan cewa ba su inganta ba. Riwayoyin kiran sallah da na iqama tare ma wasu sun ce na iqama sun inganta, na kiran sallah bai inganta ba. Ko wani hadisi da ake rawaitowa za a idan aka haifi yaro aka kira masa sallah a kunnen dama, aka kira masa sallah aka yi masa iqama a kunnen hagu, ba ko wata aljana da ake ce mata ummu sibyan ba za ta cutar da shi ba, wani hadisi bai inganta ba. To don ma da yawa daga cikin malamai sun tafi a kan rashin ingancin irin sallah da iqama a kunnen jariri. Waɗannan su ne in ka tattara su su ne abin da aka samu a shari'a na haƙƙoƙin jariri lokacin da aka haife shi. Kiran sallah da iqama da ya shahara wajen malaman fiqhu sai tahaniti, sannan kuma sai suna, sai yanka, sai azumi. Amma shi kiran sallah da tahaniti dukkansu in ya samu ranar haihuwa ne ko lokacin haihuwa, shi kuma suna idan ya samu ranar haihuwa ko washegarin haihuwa ko kafin bakwai duka, tunda mun ji cewa Annabi alaihi salatu wassalam ya saka suna an masa haihuwa da daddare ya ambaci suna da asuba, kenan ba sai an jira bakwai ba shi suna. Sannan idan an kai shi zuwa bakwai shi ma akwai dalili a kai, duka shari'a ta yarda, amma da yanka da aski su kuma sai ya kai bakwai. Yanka da aski kuma idan ya kai bakwai ne sai a yi, kuma ba a so a tsallaka bakwai ɗin ba a yi ba. Yanka da aski ba a so a tsallaka bakwai ɗin ba a yi ba, ranar bakwai ake yin su. Kaciya kuma to ita shari'a ba ta sanya mata lokaci ba, ko ranar haihuwa ko kafin suna ko ranar suna ko bayan suna ko bayan ya ɗan yi watanni ko bayan ya ɗan yi shekaru, irin yadda iyaye da kakanni da suke yi sai yaro ya kai shekara shida ko bakwai a kawo ta za a bar kaciya. to shari'a ba ta iya kance lokacin kaciya ba, amma ba a so a batta a danja, ba a so a batta ya yi nisa, duk sanda aka yi da wuri, duk sanda ya fi zama abin so, duk sanda ya fi zama maslaha ga yaron kansa, ga jinyar ita kanta, sannan kuma ga al'umma ita kanta. Tun ya tashi ma bai san ma yaushe aka masa ba, kawai ya same shi fes an masa kaciyarsa, ya ga a ce sai ya yi wayo, abin ya zame masa abin tsoro, ana tare can tare can, kuma ai kaciyar azo ana fama kuma da jinyarsa, shi a wahale, iyayen a wahale. To kaga idan ka dubi irin abubuwan da suke biyo baya a kaciyar jinkiri, to kowannen sa iya sa a yi la'akari da a yi ta tun da wuri a wuce wajen. In yaro yana jariri aka masa kaciya sai ka ga maganar sati ɗaya ne, shi kenan an yi an gama, ya wuce kawai, shi kenan bai san susa ba, bai san kiriniya ba, bai san waye, sannan jikinsa kuma yana da kyau, garkuwar jikinsa tana da kyau, musamman a cikin watanni ko shekarun da yake shan nono. Saboda idan jariri yana shan nono, to yana da lafiya, ba shi da wani magani da ya kai masa nono. To sai ma jariri mai shan nono ba shi da wani magani da zai sha wanda ya kai masa nonon uwarsa. Shi yasa wasu ma wani ɗan ƙaramin abu, wata ɗan ƙaramar gudawa, wani ƙaramin zazzaɓi, wani wata ƙaramar mura, wasu likitocin kwata-kwata ba sa ba da magani, ba da shawara ma ba da magani. Kawai in gudawa ne sai su ce idan wani abu ake ba shi out of nonon uwarsa, a daina ba shi, a ci gaba da ba shi nonon uwar zai tace masa ciki. In mura ne sai su ce idan wani abu ake sa masa na turare ko irin man kanshi ko turaren jarirai ɗin nan, ai avoiding ɗinsa, a nisance shi, a bar shi, shi yake kawo wannan abun. Da an bar shi ya ci gaba da shan nono, zai tame ba, sai ya sha magani. Saboda ba shi da wani immunity da ya kai wannan nonon uwa ɗin. To a daidai wani lokacin ko kaciyar aka masa, to zai fi saurin warkewa sama da a ce sai bayan ya saki nono sannan a ce za a bai shi, ya fi wahala. To wannan shi ne a takaice tsokaci da zan yi akan abin da ya shafi suna, amma ba wai sharadi ba ne ko ka'ida ba ce ta addini ko sunna ba ce muttaba a yau da kullum, cewa idan an yi haihuwa a masallaci ake saka suna, ba wata suna ba ce wannan. Idan an yi haihuwa suna ake sakawa, shi suna ba kamar ɗaurin aure ba. Ɗaurin aure shi ne aka ce a sanar da ɗaurin aure, kuma a samu shaidu. To shi yasa ɗaurin aure ake gayya kuma ake haɗuwa, saboda yana buƙatar sanarwa, yana buƙatar shaidu. Shi kuma suna baya buƙatar sanarwa, baya buƙatar shaidu. Shi kawai sa shi ake ko daga kai sai iyalinka kake na sa suna, na masa sa masa suna wani, ko na sa mata suna wani, shi kenan ka sa suna, ka gara ta kalmar ka tafi kasuwa, shi kenan. In kuma a masallaci ka same mu kace ka saka suna kaza, shi kenan. Haka anan sallah ya taɓa yi a masallaci, amma kafin nan ba a taɓa samun wani sahabi ya zo masallaci ya yi suna ba. Bayan nan ba a samu sahabbai sun ci gaba da yin suna a masallaci ba, kawai shi ma haka ne abin ya zo masa rana ya sanar a masallaci. To babu laifi in dalili ya yi an sanar a masallaci, shi kenan, ana sanarwa, babu laifi. Ko kuma a wurin da kuke zama ɗan rumbar ku, sai ku ce ka da ni fa yau ne fa aka yaro na yake bakwai, na masa suna wani, shi kenan. A rumbar ku nan da kuke zama kuke hutawa, ko tabarmar ku ta hutawa, ko da ka je ka shago, abokan shago zaman ka shago ce au ni ba yau ba nake sunan wannan yarinya da aka haifa mun na sa mata Zainab, shi ke ka sa suna, ba gayya ba ce ba abin nan bane, shi ke. To idan muka dauka wa kanmu abin da sauki, to za mu same shi da sauki. An gane ko? Za mu same shi da sauki. Allah ta'ala ya albarka cikin abin da muke haifa. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsayyaba rayuwar Muhammad awwal. Allah ya sa mai amfani ne a cikin al'ummar musulmi. Allah ya ba iyayensa ikon tarbiyyarsa. sauran waɗanda aka haifa mana da wanda za a haifa mana duk Allah ya sa masu albarka ne. A za mu tashi tambaya ta 20, ma dalilin istirahatul ilmi min al-kitab wa sunna, menene dalilin shartanta ilimi a alqur'ani da sunna, tunda in ba a manta ba da jiya ma nan ya ambaci sharuɗan la ilaha illallah guda 7, sai ya fara da al-ilm, wato ilimi, sanin wannan kalma. To me dalilin da yasa aka ce sharadi ne sai ka san wannan kalmar, tunda dai shi addini ba a yin sadaka, kuma ba za ka zo ka ce abu kaza guda kaza bane, baka dalili. Dole kowanne ce da dalilin da yasa aka ambace shi. Sai ce aljawab amsa qaulullah ta'ala, fadin Allah madaukakin sarki, illa man shahida bil haqq, ay bila ilaha illallah, وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. ده الله تعالى يقول إلا من شهد بالحق في سورة الزخرف آية 62. ده الله سبحانه وتعالى يقول ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. الله يقول ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة, waɗanda suke bautar wani Allah, to fa ba sa mallakar ceto, ba sa samun ceto ranar alkiyama, illa man shahida bil haqqi, sai dai cikinsu duk wanda ya duba ya shaida gaskiya. Bil haqqi nan mala yace ai bila ilaha illallah, abinda ake nufi da alhaq anan ana nufin la ilaha illallah. Duk wanda za a riƙa ana bauta masa ba Allah ba, ba zai iya ba da ceto ba, ba zai iya ba da wata alfarma ba ranar alkiyama. Mai tsira kaɗai shi ne man shahida bil haqqi, wanda ya shaida da la ilaha illallah. Allah ya ce wa hum ya'lamuna, alhalin suna sani, waɗanda suka shaida la ilaha illallah suna sane da ita, to su ne waɗanda suke da ceto ranar alkiyama. Shi ya sa malam ya ce wa hum ya'lamuna bi qulubihim, suna sane da zukatansu, ma'ana ma na faku bihi bi alsanatihim, ma'anar abin da suka furta da harsunansu. Ba kaɗai za ka ce la ilaha illallah ne, zuciyarka ba ta san ma me kake faɗa ba, harshenka yana faɗa amma zuciyar ba ta san me kake faɗa ba. Kun san irin yadda wasu suke yin addu'o'i, sai mutum yana yin addu'a bai san me yake faɗa ba, harshenka yana faɗa amma bai san me yake ga Allah ba. Ya je ya hallace Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita, amma bai san me yake faɗa ba, harshen sa yana faɗa amma zuciyarsa ba ta kan al'amarin saboda bai san me ba. Allahumma la tada lana zanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta, ya hallace sab amma harshen sa yana faɗa zuciyarsa ba ta sanin me yake faɗa. Kuma irin yadda muke karanta alqur'ani gari, alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, lam yaj'al lahum fi taqlid, harshen yana faɗa amma zuciyar bata san me harshen yake faɗawa. To wannan shi ake cewa rashin sani, abin da kake faɗa akan harshenka ya zama zuciyarka tana tare da shi wajen sanin me kake faɗa. Shi yasa maganganunmu da muke yi na mu'amala da muke tsakaninmu da abokan hulɗa, tunda yarenka ne, ba ka faɗa sai abin da ranka ya kitsa maka ya san me za ka faɗa sai ka faɗa. Abubuwa ne galibi na addini, za ka ga kana faɗa akan harshe amma zuciyarka ba ta tare da abin da kake faɗa, saboda addinin ya zo da wani yare, ba mu matsa wa kanmu kuma mu iya yaren da zai zama zuciyarmu da harshen mu kanta mu bai dai ba. Amma yawancin maganganunmu na al'ada na yarenmu, za ka samu mutum duk abin da yake faɗa za ka samu zuciyarsa tana tare da abin da yake faɗa. Duk wanda ka ga yana faɗan abin da zuciyarsa ba ta tare da shi, kuma da yarensa bisa al'ada, duk wanda ya raba harshensa da zuciyarsa wannan shi ne makaryaci. In kana so ka san me ƙarya ne, ita ce ƙarya shi ne harshenka yana faɗa abin da zuciyarka ba ta kudure shi ba, akan abin da zuciyarka bata yarda da shi ba, ko a zuciyarka ba haka yake ba, wannan shi ne ƙarya.
to kalmar shahada ba a mata haka in komai kai ka share in dalle alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim har kai fatiha ka gama baka san me fatiha take nufi ba eh tunda ka zo da fatiha za a karba kai sallah za a karba ba sharafi bane cewa sallarka ba za ta inganta ba sai ka san fassarar fatiha ko sallarka ba za ta ke ba za ta inganta ba sai ka san fassarar sura daga karanta ba sharafi bane in dai ka karanta fatiha ka karanta ka karanta surar ka karanta shikenan mashal hal sallah ta yi amma la ilaha illallah ba ka tuba ita ce ka karanta saboda cikin ta akwai ma'ana wannan ma'anar kuma ita ake nufi ba kadai lafazin ba to sai ka san ma'anar kayan da to shi yasa Allah ta'ala yake illa man shahida bil haqq sai yin wanda ya shaida kalmar la ilaha illallah waɗanda suka shaida kalmar la ilaha illallah wa hum ya'lamuna kuma alhalin suna sane da ma'anar wannan kalmar wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallama da kuma faɗin annabi ila da aminci Allah su tabbata gare shi man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda ya mutu a halin yana sanin la ilaha illallah ya shiga aljanna duk wanda ya mutu a halin yana sanin la ilaha illallah ya furtata yana aiki da ita kuma ya san ta kaga nan sai aka ce wa huwa ya'lamu a wani wuri da ake maka ya shahadu ko man shahida amma nan sai aka ce ya alamu don a nuna maka sanin da yana da muhimmanci rashin sanin ta kuma illa ce babba domin da aka ce wanda ya mutu yana sanin la ilaha illallah ya shiga aljanna kenan idan bai san ta ba fadanta kawai yake bai san me take nufi ba to ba zai samu wannan rahama ba domin ba za ta masa amfani ba تنبيه 21 ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة منين دليل شرطا تيقين على القرآن والسنة إنا دليل على القرآن إنا دليل على السنة شوى شرطيني سيمتن يقيني لا إله إلا الله يقيني كما شيني ينكي وأزمشا معنى ينكي وشيني تبتروا gamsuwa da babu shakku a cikin ta shine yaqini to menene dalilin cewa la ilaha illallah ba za ta amfani mai ita ba sai ya gamsu da ita a zuciyarsa ya samu yaqini da tabbas baya shakka ina dalilin alqur'ani idan da akwai ina dalilin as-sunna idan da akwai الجواب ما لن يتجا أمسا قول الله عز وجل فقل الله مدوك تنسكي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون الله يتجي إنما المؤمنون كأي مؤمني ما سيماني sune alladina amanu billahi wa rasulih sune wadanda suka yi imani da Allah da manzonsa thumma lam yartabu sannan ba su shakku ba kadai mu'minai sune wadanda suka yi imani da Allah da manzonsa in ba ku manta ba da muka zo magana akan kalmar shahada ai farkon karatu mu akan kalmar shahada malaka ya ce mana kalma biyu da la ilaha illallah da kuma me Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk sanda kaji an ce imani da Allah da manzansa imani da Allah da manzansa kalmar shahada da ita ake ne domin munai su ne wanda suka yi imani da Allah da manzansa suka shaida la ilaha illallah suka shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne Allah ya ce thumma lam yartabu sannan ko ba su kokonto ba ba su samu shakku ba وجاهدوا باموالهم وانفسهم كما suka jihadi da dukiyoyinsu dan addini ya ci gaba wa anfusihim suka bada kawukansu lokutansu da gaggajin da lafiyarsu da rayuwarsu don addini ya ci gaba Allah madaukakin sarki yace ulaika humus sadiqun
to waɗannan ba su ne masu gaskiya, su suke yi da gaske, su ne suke yi da gaske. Baya shakku akan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baya shakka. Sannan kuma yana sa dukiyarsa don addini ya ci gaba, sannan yana ba da lokacinsa, yana ba da ƙarfinsa, yana ba da hikimarsa da basirarsa, ya ba da lafiyarsa, ya ba da rayuwarsa don addini ya ci gaba. Allah ya ce waɗannan su ne suke yi da gaske. To kun ga da Allah ya ce sun malamiyar tabu, sannan ba su yi shakku ba. To dama shakku ai shi yake kawar da tabbas, tabbas kuma ita take kawar da shakku. To shi yasa kalmar ba za ta yi amfani wa mutum ba sai ya samu tabbas wanda babu shakku. Wa qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, da kuma faɗin annabi jira da amincin Allah su tabbata gare shi, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa Allah bihima 'abdun ghayra shakkin bihima illa dakhala al-janna. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, kalmar shahada ce, ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, kuma ni manzon Allah ne, wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yace la yalqa Allah bihima 'abdun, ba wani bawa da zai gamu da Allah da waɗannan kalmomi guda biyu, ghayra shakkin fihima, baya kokwanto ko shakka a cikinsu, illa da kalal janna, ba ce sai ya shiga janna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li abi hurairata, hakan nan annabi kira da amincin Allah su tabbata gare shi, yace da abu huraira, mal laqita wara'a hadha al-hajiz yashhadu an la ilaha illa Allah mustaiqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna. Yace da Abu Huraira, mallakita wara'a hadha al-hayy, duk wanda ka gamu da shi a bayan wannan shinge, wani shinge ne sunne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun rasa shi, hankalin su ya tashi ba su gan shi ba, suka zagaye anguwan nan ba su gan shi ba, baya masallaci, sun tambayi gidan su, iyalan su, ba su gan shi ba, su kuma ba su saba, ba sa tare da annabi ba, kuma baya gida, kuma baya tare da mu. Mun tambayi labarin wajen Abubakar bai sani ba, Umar bai sani ba, Usman bai sani ba, Ali bai sani ba. To Abu Hurairah kan masallaci wanda suna nan koru ko karke ba su san ina yake ba, wannan ya tada hankalin sahabbai, suka shiga neman da hujjanta, aka tafi bayan gari, aka shiga nema a jeji bayan duwatsu, suka bazu, kowa hankalin sa ya tashi, daga Abubakar din da Umar din da Usman din da Aliyu da manyan sahabbai da kananan sahabbai, aka bazu neman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Can Abu Hurairah yana yawon nema, sai ya je wani shinge, wani kewaye, an kewaye irin yadda masu lambu suke kewaye waje, amma ya zagaye wannan shinge bai ga kofa ba, ya zaga bai ga kofa ba, shi kuma yana so ya leka wannan shingen, in ya leka bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shikenan sai a cigaba da nema. Can sai ya samu wani rami a ƙasan shingen, rami ne da dutse, kuma ƙasan dutsen akwai rami, ramin sai gashi kamar ramin gafiya, ana iya zurduwa a shiga ciki, kawai sai ya zurda sai ya shiga ciki, yana shiga sai hango manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan shinge, akan wani dutse yana zaune, sai ya ruga da kudu da kansa, ya ma ajin Allah muna ta neman ka, muna ta cikin ka, hankali ya tashi gari, duk kowa hankalin sa ya tashi, wazan ina ka shiga ba, sai ce ina nan anan, sai ya ce ga ungo ga takalma na riƙe, ka koma da su ka ba su shaida cewa ka gani, ba yanzu zan fito ba, kuma ka sanar duk wanda ka gamu da shi, shi ne masa wannan mutum, mallakita duk wanda ka gamu da shi, wara'a hadal haqi, a bayan wannan shinjan in ka fita, duk wanda ka gamu da shi, yashhadu an la ilaha illallah, yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah, mustaqinan biha qalbuhu, zuciyarsa tana da tabbas da wannan, baya shakka, fa bashirhu bil janna, kai masa albishir da aljanna, inji ne. Abu Hurairah ya rubuta kalma ya fito wanda ya fara tinkaro da shi Umar. Umar yana ganin Abu Hurairah takalman nan sulma sai ya ce masa ina yake, sai ta muje yace ina ce maka ina yake, shi kuma ya ce masa muje. Umar sai mangare yake da bai yace ina ce ma ina yake kana ce muje. Sai ce na same shi a cikin nan, ya ce kar kowa ya shiga, kuma ya ce duk wanda na gaba da shi ya yi kalmar shahada da tabbas babu shakka na masa albishir da aljanna. Umar ya ce a yi da babban sako ka zo gashi mu tafi. Allah ka samu cika da imani. صلى الله وسلم على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.